أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم مسلمي أيومنا لاربع قوما قوت رمضان هجرة منذ الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1437 wanda ya daidai da 17 ne ko ga watan 6 miladiya aiwa Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2016. Muna cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, sannan kuma muna cikin suratu Ali Imran. Ajiya mun tsaya aya ta 92, a yau ma akan ta zamu tashi. Shafi na 62. Azumi kuma mun ci ɗaya bisa ga uku. Kenan yanzu zamu ƙara hawa. Duk da yake yara suna cewa da su da mata goma na marmari, goma na wuya, goma na murnar sallah, ko ba su cewa ba azumi goma na marmari saboda ya zo yana matsayin bako, goma na wuya saboda an kai tsaka tsakiya ku tahi wahala. Mun rabo da farko, mu ba mu kai tunanin karshe ba. Su ko goma na murnar sallah da an kai goma, kenan yanzu mutane sun bar zancen azumi sun fara tunanin lokacin da za a murna sallah. Amma yare da mata sun manta, ba kowa ne yake murna goma na murna sallah ba, saboda zancen hidimar sallah in ba an samu an kai mace da baya dudduke, to su tsohin nan da tizawan nan ba su murna goma na murna sallah. Ina ganin a cikin lissafi 15 ne yau ga wata, ko to ba kamar yadda muka faɗa ba 17. Zamu tashi wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah shi muni jagoranci.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
الله سبحانه وتعالى تي لن تنالوا البر بزاك سام واتو البر با شيني ما لم يسوك تي كل خير من أنواع الطاعات. دو أبند أكا أي كتانا الخير ينا زمن توا البر. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, har sai kun ciyar daga abinda kuke kauna. Abinda kake so shi zaka ba Allah, abinda kake kauna shi kake ba masoyinka. In ko kana son Allah, to dole naka ba Allah abinda kake so. Ina fata an fahimci ni daidai. Yadda kuma kake son abu daidai yadda kake ba da kanka zuwa gare shi. Idan abu yana da muhimmanci, za a sanya mai kuɗaɗe masu yawa, ko ba haka ba? In kuma bai da muhimmanci, ba za a samu kuɗaɗe masu yawa ba. Shi yasa muke ganin yau mutane suna zuba dukiya mai yawa game da abin da za su biyan bukata su ta duniya da shi. Sai mutum ya gina gida na miliyar 10, mutum ya gina gida na miliyar 12, mutum ya gina gida na miliyar 20. Ko kuma mu yo ƙasashenmu, mutum ya gina gida na miliyan 300, amma in ya tashi bai gina masallaci ba, sai ya sa masu gini su ɗauko birgi-birgi, a ɗan samu birgi bi-bi-bi, sai a yi ma Allah wani ɗan guntun akurki bakin ƙofar gida. wannan idan aka ci gaba da yin sallah a cikin shi ladaran su iske ka gidanka kuma magada ne zaka bar ma in ka bar ma magadanka su za su amfanu da shi in babban gida ne kowa shi yanka inda yake so in sun kiya a sai da gidan aba ko kuɗi ta zuwa shani shi to mi aka yi don haka kimanta addini da gaskiya shine a ga mutun ya zuba zunzurutun dukiyar shi don ci gaban addini amma abinda muka damu da shi gidajen da zamu shiga abinda muka damu da shi motocin da zamu hau abinda muka damu da shi kuɗin da zamu kai wajen sadaki na aure da matan da zamu kashe ma kuɗi ka sai ma matakka very halat ne to amma kuma gidanka na lahira kamar abinda Allah ya ma tattare wanda zaka sayar na tashin alkiyama gidan aljanna da kuma mata na hurul ain da anka ajima da ghilman wadanda za su yi maka hidima da kasancewarka cikin ni'ima wadda ba ta da iyaka shi ko nawa ka saya dala biya a masallaci ko dala 10 da kuke basuwa in ana neman taimako matakka ka kai masa sadaki na miliyan 10 miliyan 20 sadaki har na miliyan 60 ana kai ba mu kiya ba wa ataytum ihdahunna qintaran to da matarka da aljanna wanne ne yafi nawa ka kai ka kai sadaki jikka 500 an tashi neman sadaka ka ba da dala 5 mi mutane suke nufi hakan gane za a samu babban matsayi a cikin aljanna yau mutane har sun kai suna alfahari da irin abubuwan da suke amfani da shi complain ka guda ya kai na jika 150 na jika 200 na jika 500 complain guda akwai na miliyan guda amma ya an tashi ba da sadaka sai ga mutum ya ba da dala 5 aikin Allah haka ne zai tafiya yau an kai inda motocin da mutane suke hawa dukiya mai yawa suke zubawa dan shugaban kasar Saudiya Al-Walid ya kira yace yana son ayi mai mota da duniya ba a taba yin irin ta ba ko shugaban kasar America bai da irin ta babban mai kuɗi ne aka tar da manya-manyan engineer na duniya shine ake cewa engineer English wadanda suke tsara mota a ba su dama da kwangila su yi motar da ba a taba yin irin ta ba a duniya suka ce motar da ba a taba yin irin ta ba a duniya ita ce motar da aka yi da zinariya duk inda karfe yake zinariya ce yace to ita yake so ai mai ko ka taba yin an taba yin wannan mota ba a taba ba nawa kudin ta suka kama aka ce kudin ta sun kama 600 million de dollar miliyan 600 na dola ta America duk miliyan guda na America ya ta samma miliyan 600 na Niger to miliyan 600 namu so 600 600 million multiply par 600 kaga miliyan 600 so miliyan 600 su ne ya kai aka yi mishi mota kai nan in ka rika miliyan 100 sai ka samu kudi ko ka rika miliyar guda sai ka samu kudi ko miliyar biyu motar da yake hawa miliyan 600 a riban yasu so 600 ya zuba waɗannan kudi an kai check an ka basu kai tsaye motar tana nan har an bugo ta tana nan yanzu shine hawa ka tai internet in ka duba kana ganin wannan mota to kaga dukiya inda gaske ne kana son Allah zaka sa kokarinka da rayuwarka da tunaninka da iliminka da matanka da ƴaƴanka duk cikin hanyar Allah zaka sa su ba wai ka kai danka bai ko yadda ake cin amana duniya yadda za a tunanin a ci amana al'umma yayi karatun wani ilimi na zalunci shine son Allah mai son Allah ƴaƴa ne abinda yake bukata su yi aikin da zai sa addinin Allah ya ci gaba uwan Maryam da take tana son Allah cewa tayi rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara kai kokari kaga da matanka da ƴaƴanka da yaran da aka karkashin ka da dukiyarka da iliminka da tunaninka duk gaba ɗaya cikin aikin Allah na zasu tafiya amma ba wai ka gwabce ba kai ba ruwanka da aikin addinin Allah sai dai ka buga riga mai kyau ka buga hulla ka zo sahun warko ka ce kai kuwa son aikin Allah amma in an tashi taimako cikin addinin Allah ka jawo baya wannan ba kaunar Allah bane don haka sai kun ba Allah daga abin da kuke kauna wannan shi yasa kuna ji sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asbaqun nas ila al'amal su suka fi kowa gaugawa zuwa ga aiki da an ce ga wata aya ta sabka sai su zabura wajen aiki shi yasa hadisi yazo daga Anas dan Malik jiya mun ce hadisin yazo daga Abazar kuskure ne na lokaci ya kure muna ina fata an fahimce ni hadisin ba daga Abu Zarr yake ba Anas dan Malik shi ya wuto wannan hadisi hadisin kuma yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim lokacin da Aba Talha ko Abu Talha ya saurari wannan aya ta sauka sai yayi kokarin ya ga me zai yi na aikatawa ba mu ba a wannan lokaci muna son mu haddace ayoyi masu yawa ka haddace aya dubu amma baka yi aiki da guda ba su kuma sahabbai ba sa haddace ayoyi da yawa sai sun yi aiki da su ko da yaji wannan sabaka ila al'amal sai yaje ya nuna mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wata gona ko danga ko lambu ko lambami wanda ake cewa bayruha ina fata an fahimce ni yace gashi nan ya bada shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma gona ce mai kyau gona ce mai ƴaƴan dabino manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya kasance nan yake shiga ya sha ruwa saboda tana da rijiya ruwanta suna da dadi gaba da ya dauka ya basuwa amma da yake aikin addini ake shi aka ce a'a wannan dukiyar ka barta ga ƴan uwanka kaga niyyar da yayi ya nuna yana kaunar Allah ba abinda yafi kauna shine yabba Allah mu kuma abinda muka fi kyama shi muke ba Allah kuma sannan kace kai kana koyi da waɗannan mutane ko ku zaka samu irin matsayin da Allah ya ba su wallahi ka san ba zai taba yiwa ba ina fata an fahimce ni a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka raba shi ga ƴan uwanka aka zana waɗansu daga cikin su irin su Hassan Thabit da waye da waye da waye aka jera su aka ce aka zadan ga su aka ce su ya kamata ya raba ma dukiya ce wanda suke mai amfanuwa aikin Allah ana son shi amma ƴan uwanka su ba su da haƙƙi akan ka domin in ka bayar da dukiyar ga addinin musulunci ta zanta kowa ta yi ƴan uwanka su mabukata ne amma in ƴan uwanka ba mabukata bane sai ka nemi waɗanda ya kamata ka taimaka ba haka ne ake yi babban mai kudin Saudiya ana kira ne rajihi wannan mutum duk Saudiya babu wani mutum mai kudi wanda kai kudin shi inda ya dan kasuwa kake sana'a kai kan nabi dukkan ka talata to baka kai gare shi yana bada labari a tarihin rayuwa tai lokacin da aka ba aka kare jarabawa shekara ta kare yana son ya je gida yayi sallar idi babu kudi bai da kudin da zai zuwa ya hau mota ce ya dawo sai da malamin su ya taimaka mai ya bashi kudin mota da dan abin da zai yi hanya da shi shi yasa yace wannan malamin ya rasu ya mutu amma kuma duk shekara zai yi mishi layya dalili kuma dan ya taimaka mai da wannan kudin ba zai taba mantawa da shi ba rajihi karatun shi bai doge ba ya je kama kasuwanci da mi ya fara ne da taki tiya biyu abin ga buhu biyu yake zuwa ya dauko ya bude guda yana aunawa tiya tiya guda kuma ya aje in Allah ya kawo mai sun guda ya sayar haka ya kama sana'a da buhu biyu na taki yau sai da zamanto multi-milliardaire babban biloniya kudi ga su nan bai san abin da yake yi da su ba amma kudi masu amfani yau banda masallacin Makka da na Madina duk masallacin da ka sani a Saudiya ba a yi masallaci ba wanda ya fi masallacin shi girma duk inda ka zo a Makka yana da babban masallaci na yi sallah a masallacin a Riyadh yana da babban masallaci na yi sallah a masallacin babu masallacin da ya kai nashi kuma taimakon addini ko ina yana sanya dukiya ta yi to yanzu da ya ga ya tsuha ya tsuha ya zan tugub-tugub ban ji labarin rasuwa sai ba har yanzu me yayi ya san kuɗi tashin hankali ne komi yawan dukiya dan adam yana son kuɗi wa tuhibbuna al-mala hubban jamma sai ya kasa dukiya sai kashi uku kashi daya ya kira ƴaƴanai ko mu ce diyanai kowa aka bashi nashi rabu saboda dukiyar mai yawa ce in ya mutu ya san rikici za a yi sannan kuma ya kira ƴan uwa ne ya dauki kashi guda ya basu kowa an ka bashi nashi miliyar miliyar dan dukiyar mai yawa ce kashi guda ya ce to ya aje shi zai rinka cin abinci zai rinka shan ruwa zai rinka shiga mota zai sai isansu ya sa mota ta yi daga ranar da ya mutu mutuwa ta dauke shi dukkan wannan kashi guda da ya saura ya bari a yi hidima addinin musulunci da wannan dukiya خلاص yace ko na abincin shi in ba da yake jin tsoron ya bada ba tun yanzu ya kasance ko na abinci sai ya nema ga wani yace wallahi da ya bada dukiyar nan gaba daya miliyarori na makudin kudade zaka iske a garin Makka ya gina wato etage etage irin manya-manyan gidaje waɗanda ake yi na kwanan dalibai hiye da etage 100 ya bada su fi sabilillah yace ga sunan dalibai su kwanta fi sabilillah duk inda ka gani dukiya sai aikin Allah da yake yi kullun bai taba tunanin ba ya ja da baya bisa ga aikin Allah kuma bai talauce ba sabanin wani mai kuɗi shi ma a Saudiya da yar rasu babban biloniya ne miliyardare da yan mutu bai gina masallaci ba yan mutu bai gina makaranta ba sai aka yi tawaga ta malamai ana ganin su ne suke da mutunci suke da kima ana saurara musu ko ba haka ba suka je suka iske ƴaƴa biyu gare shi to sai aka zo aka iske babban dan nashi aka ce mai to mahaifinku ya wahala ya tarda muku wannan dukiya mai yawa abinda muke bukata gare ku kuma bai bai wani aiki ba babba gashi wanda zai zama tuwa yana da sadaka jariya bayan shi abinda muke bukata gare ku yanzu ku gina babban masallaci da sunan mahaifin naku ko kuma ku gina babban makaranta ku hada da babban masallaci da kuma babban makaranta idan kuma ba ku iya wato ku gina babban masallaci ko kuma ku gina babban makaranta ya dai samu akwai sadaka jariya wanda za ta rinka iske shi a cikin kabarin sa me yace yaro ce yace ma malamai wannan mutumin da kuke cewa mu yi ma aiki ko mu sanya dukiyar mu cikin ba za mu iyawa ba don dukiyar ta yi zama ga hannun shi da yana da niyyar gina masallaci da ya gina da yana da niyyar gina makaranta da ya gina bai gina ba don haka mu ba za mu yi ba akai wallahi masallacin da busu yi ba kenan makarantar da busu yi ba kenan to haka in kattar da kuɗi baka yi aikin Allah ba kaka sa tsamanin kamar ka ba akwai wanda yake ganin in bai sa dukiya ba cikin aikin addinin Allah ko yana tunanin addinin Allah zai tsaya ko ko yana tunanin yayi ma malamai wai ya bata ma malamai dare wallahi baka ta bata ma malamai dare ba kanka kai ma hasara don dukiyar nan taka za a yi kata kata da ita baya gare ka dole wani na nan dama yana jiran ka tab da dukiya ka hana mai ya sai Europe shi ko cina ganin Europe cikin tele jiran dai shikar ka mutu shi sai take jirgi ya sai France yana son ya shiga cikin manya-manyan bar na France yana son ya yawo duniya ya shakata ya je manya-manyan birane na duniya waɗanda bai taɓa zuwa ba shina son shi je New York shina son shi je Paris shina son shi je Tokyo shina son shi je ina haka na za a yi da dukiyar ka matan ka kuma su kuma su zo su aure waɗansu a gina musu gidaje su zo su koma cikin su na jin daɗi a ba su kuɗi su kashe su ji daɗi kwanakin baya wani dan waye ke bani labarin wani alhaji da ya rasu to abokin shi ya zo wajen wani mai nama da so a sanya mai abinci sai yace alhaji yace a sanya mai naman jika biyu babban mai kuɗi ne sai ga wani mutum ta hayi daka da zuwa yace mai nama yace samin kilo guda an ka samu kilo guda ya canye kilo guda bai jiya isai ba ya ce karamin rabin kilo sai alhaji gina tambaya ce wai shin goni na sai aka ce baka gane shi ba an ka ce ai mijin hajiya wance na wai ma'ana mijin mata aboki ne ta wanda ya rasu abokin shi wanda ya rasu to yanzu ga wanda ya aure ta cikin kuɗin nan na ci kilo guda da rabi sai ce mai nama ni ma sa komin kilo guda a sai aka gani in baka yi ci ba ci ma hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai kun ciyar da abin da kuke kauna yadda ka san kana sawa dukiya cikin gida mai yawa saboda kana son ka shiga gida mai kyau yadda ka san kana sawa dukiya mai yawa cikin mota saboda ka san kana son ka ji dadi da motar ka haka yake kamata ka sa kuɗi masu yawa saboda ka nemi gidan aljanna wanda shine rabo wanda babu rabon da fishi wama tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar inji Imam Sa'di yace wannan ya nuna cewa duk abin da ka ciyar koda ba ka kauna tai in dai abin nan yana da amfani to fa inna Allah bihi alim Allah zai saka kanka maka da shi sabanin waɗanda suke cewa idan ka ciyar da wani abu wanda baka so Allah ba zai karba ba a'a daidai amfanin shi daidai da zaka samu domin in kai baka bukata sai yana yiwa shi wancan abin da yake bukata ne yanzu mu kaddarta jika guda ba wata abu bace gare ka sai ka dauka kan ba wani a to mutumin dan tayi da kan bashi jakan nan da ita ce zai ceton rayuwa tai misali ita za ta zama to sanadiyar rayuwar shi ma'ana bai da lafiya yaje sai magani in ba dan da maganin ba karshen ta zai mutu kaga ba a cewa ba zaka samu lada ba fa inna Allah bihi alim Allah masani da wannan abin kuma da yassan da shi zai saka kanka maka sai Allah ce kullu ta'am
kana illa libani إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
Allah subhanahu wa ta'ala ce kullu ta'ami dukkan abinci كان حلا لبني إسرائيل يا كسنت حلال حلا بمعنى حلالا يا كسنت حلال بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه سي أبند إسرائيل يا حرم تامك ششيني النبي يعقوب شأكت ما إسرائيل شيسا أكت مسو بني إسرائيل يا أن النبي يعقوب إنا باتن كون فهمتا من قبل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه سي أبند إسرائيل يا حرم تامك ششي من قبل أن تنزل التوراة kafin a sabkada a taura wannan yana nuna cewa yahudawa sun yi iddia'in waɗansu abubuwa suka ce Allah ya haramta su ina ba ta an fahimce ni saboda kullun addinin da ba na gaskiya ba malaman da ashuwa gabanin ne ciki su suke kirkiro wa shari'o'i da dokoki suna azaba mutane yana bi to in akwai wahayi shine zai fayyace ya bambanta tsakanin abin da yake da gaskiya da bambanta abin da ba gaskiya ba to da suka haramta waɗannan abubuwa to shine Allah yake musu raddi domin suna jayayya ne da wa suna jayayya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-ta'am kalima ce wadda ana nufin abinci ko abin sha amma mafi yawanci fil aghlab ana amfani da ita wajen abin da zamu ci ina fata an fahimce ni amma yana yiwa abin da za a sha a ce mai at-ta'am yanzu in kana magana da wani kace mai akaltu at-ta'am fasara mishi da Hausa sai ce na ci tuwo to in kace sharibtu at-ta'am sai ce ka yawan ga larabci kuskure da ko ba haka ba kuskure ba kuskure bane at-ta'am yutlaq ala ash-sharab wa yutlaq ala al-ma'kul ana itlaqin wannan kalima ga abinda ake ci kuma ana itlaqin ta ga abinda ake sha amma mafi yawancin lokuta in an ce at-ta'am ana nufin abinda ake ci wannan shine jama'a suka saba da shi dalili kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid bani isra'ila sun ce lan nasbira ba za mu iya hankuri ba ala ta'amin wahid akan abinci guda haka malamai suke fassarawa a abinci da abin sha guda domin bani isra'ila ba abinci guda suke ci ba wannan lokaci me an ka sabaka musu wa anzalna alaihimul manna wassalwa shi almannu menene shi ruwa ne wanda ake sha ko ba haka ba to ya suka ce ta'amin wahid kaga suna nufin abincin da suke ci da abincin da suke sha ko kuma in baka gane wannan ba Allah subhanahu wataala ya ce falamma fasala talut bil junud qala inna Allah mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni kaga ce faman shariba minhu duk wanda ya sha daga wannan kogi fa innahu minni to yana tare da ni wa man lam yat'amhu lele wa man lam yat'amhu wanda bai ci ba wanda bai sha ba dan haka dai a takaicin takaitawa kalima ta at-ta'am ko da ka ce sharibtu at-ta'am ba kai kuskure ba sai dai wanda bai sani bai na ya ce kai kai kuskure domin sun ce lan nasbira ala ta'amin wahid wa at-ta'am alladhi unzila alaihim al-mannu was-salwa mimma yu'kal wa mimma yushrab shi ko wannan ya ce faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ikhtarafa ghurfatan bi yadihi to dan haka min qabli an tunazzala at-taura kafin asabkadda at-taura annabi yaqub ya haramta maka dai wannan abin kaga anan Allah yana musu raddi kullun abinda ake nuna mu na yahudawa ba su jin tsoron yin ƙarya domin littafin da aka ba su wanda suke rike da shi shine at-taura shi ko yaqub ya gabaci annabi musa tunda an ce min qabli an tunazzala at-taura to sai ina kun ka samu wannan ilimi kaga ƙarya ce suke yi ina fata kun fahimce ni sai Allah ya ce to qul fa'tu bit tawra ka ce ku zo da at-taura wanda kuka ce ta ce abu kaza haramun ne ko ta haramtar da kaza fatluha in kuntum sadiqin sai ku karanta ta in kuna da gaskiya in dai da gaske kuka kun ce at-taura ta ce to ku zo da ita ku karanta shi yasa Imam Az-Zajjaj sai daga cikin manyan malamai na larabci da kuma suka san al-Qur'ani yace wannan aya fi hadhihi al-aya أعظم دلالة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم akwai babban dalili wanda yake nuna kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne dilalatu nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai dalili abu ba a yin shaka babu dalili wanda dai daga cikin manyan malamai ma ya rubuta littafi al-Imam al-Baihaqi yasa mai suna dilalatu nubuwa dalilan da ke nuna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi ya kirkiro annabta ba ba ƙarya yake yi ba don mi don an umurce su an ce fa su bi taura ku zo da at-taura wanda aga hannun su shi bai san abin da aga hannun su ba kenan ya an kai shi da bai taba karantawa ba bai taba rubutu ba bai sani ba bai karanta ta ba kuma yace a zo da ita fa tu bi taura fatluha in kuntum sadiqin ku karanta ku kawo hujja da cewa da abu haramun kaga wannan nuna cewa lalle tabbas annabta shi annabta ce ta gaskiya sai Allah ce to faman iftara ala allahi alkadhib duk wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala min ba'd dhalik bayan gaskiya ta bayyana bayan an zo an ce ku kawo ba ku kawo ba ko ba haka ba in ka fadi magana an ce ka kawo dalili ba ka kawo dalili ba to kenan magana ta zama magana banza malami ya ce maka abu kaza za a yi ko mutum ya ce maka kaza za a yi ka ce akwai dalili eh kawo aya babu kawo hadisi babu to in ka ci gaba da da'awa akan wannan ƙarya ce kake yi ma Allah faman iftara ala allahi alkadhiba min ba'di dhalik fa ulaika humu adh-dhalimun wadannan sune azzalumai to bayan wannan tunda ƙaryar su ta bayyana qul sadaqa allah kace hakika Allah yayi gaskiya daga nan har zuwa tashi alƙiyama su kawo babu to tunda wannan ne qul sadaqa allah kace Allah yayi gaskiya fattabi'u millata ibrahima hanifa ku bi hanya annabi ibrahim hanifan wanda yake ya karkace mu dukkan addinai ya bi addinin musulunci ya miƙe kanshi hanya addinin musulunci ta annabi ibrahim ce ko ko ta Allah ce musulunci na Allah ne ko na annabi ibrahim to kuma yasa kace millata ibrahim kuma Allah ya ce kace qul sadaqa allah fattabi'u millata ibrahim sannan wani wuri Allah ya ce millata abikum ibrahim kuma wani wuri ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi hanya annabi ibrahim thumma auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa to shi ko annabi ibrahim addinin musulunci ba nashi bane shi kanshi umurta shi aka yi shi yi kaza shi bar kaza ko ba haka ba shine musuluncin wa ibrahim alladhi waffa wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun to kuma an ce an danganta ta zuwa ga Ibrahim dalilin da yasa aka danganta ta zuwa ga Ibrahim domin hanya ce wanda yana samanta godabi ne wanda shi ya bi a kan shi yasa aka ce hanyar shi ba don shi ya mallake ta ba ina ba ta kun fahimta ya halatta a danganta musulunci a ce musuluncin mu saboda mu muke yin shi ya halatta a ce musulunci na Allah ne domin addinin Allah ne shi shar'anta shi an gane ni an ce ma musulunci hanya ta Allah siratul lahi alladhi lahu ma fis samawati ma fil ard ko baka ba a cikin fatiha kuma an kace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim da an kace an'amta alaihim kai yi ni'ima akan su hanyar waɗanda kai ni'ima akan su saboda su suke bin wannan hanya shi ko siratul lahi saboda dama na Allah ne to millata ibrahima ba dan shi ya mallake ta ba ko yace ai ko yace a bari a'a saboda shi ya bi ta ko ya bi ta kafin mu shi yasa aka ce a bi hanyar tashi kenan idafa dan idafa ce ta nisbiya ba idafa ce ta milkiya ba ina fatan kun fahimce ni da kyau eh kada wani yazo ya biya da kai ce an ce millata ibrahima kenan addinin na annabi ibrahima ne ba na Allah bane an gane ni shi yasa wani lokaci sai a ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon mu wani lokaci sai a ce manzon Allah in an ce manzon mu ba mu muka aika shi ba don bamu da littafin da muka bashi ba dan mu aiko shi amma manzon mu ne saboda an turo shi zuwa gare mu shi yasa wani lokaci sai Allah ya ce rasuluhum manzon su wani lokaci ya ce rasuluna manzon mu in ya ce rasuluna ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna manzon mu ya zo muku dan Allah ya turo shi ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات منزنن su sun zo musu da gaskiya ba su suka aiko su ba manzannin da aka tura musu ina fatan kuna fahimtar wannan wama kana minal mushrikin sannan annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba da wannan aya da yawa daga cikin daliban ilimi in sun kare karatun alqur'ani sai su ce sadaqa allah alazim ko ba haka ba wannan kuskure ne la alaqata baina hadha wa dhaka idan ana karatun alqur'ani an ka kai karshe shiru za a yi idan musabaka ce ake yi ko kana son ka ce ma mutun yayi sai ka ce mai hasbuk ko ka ce mai kafaka amma ba ta sadaqa allah alazim ba haka ake yi ba dalili kuma manzon allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata ya kira ɗaya daga cikin sahabbai ibn mas'ud yace mai ka karanta min alqur'ani yace kaifa aqra'u alayka alqur'ani wa alayka unzil ya zai in karanta maka alqur'ani kuma kaina hajja goron kowa da kowa eh kai ne aka saka maka alqur'ani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace uridu an asma'ahu min ghairi ina son in ji alqur'anin daga wani na ina fata an fahimce ni don kana malami ba wai ba a karanta ma qur'ani ba kuma don kana malami ba wai ba a yi ma wa'azi ba kai ma malami sai an yi ma wa'azi to kai 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 kowa kai ba bawan Allah kake ba an ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah an ce annabi ji tsoron Allah to ku malamai wani matsayi ne kun ka samu ba za a ce muku ittaqullah ba kawo dalili kai ka ce kai malami don kai karatu ba za a yi ma wa'azi ba to da kai hiwa kai annabi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauraron alqur'ani daga wani dan haka yana da kyau ka zo ka saurari wa'azi ko da mutumin ka fi shi ilimi ko ya fi ka ilimi ko tsaran ka ne in dai akwai lokaci akwai dama ana karatu alqur'ani sai ya fara karatu suratul nisa ya kaifa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida fa idza aynahu tadrifan sai ga idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zubar da hawaye yana ce mai kafaka kafaka ko kuma hasbuk ba a taba karanta alqur'ani gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kace sadaqa Allahu alazim ba babu amma mutane sun kalli ma'anar wata ma'ana ce sun ka kalla tunda an ce sadaqa Allah Allah ya gaskiya suka ce to an karanta alqur'ani a ce sadaqa Allahu alazim ba a taba riwayatowa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba a taba riwayatowa ba wani sahabi ya aikata don haka babu dalili akan wannan kuma wannan aya tana magana ne akan raddi akan yahudawa ba tana magana ne in kana karatun alqur'ani ba ba a ce fa idza qara'tal qur'ana ba fa qul sadaqa Allahu alazim in ka kare karatun alqur'ani kace sadaqa Allahu alazim ba shi bane na ana magana yahudawa ne su kawo dalili sun kasa kawo dalili shi yasa aka ce musu qul sadaqa Allah kace Allah ya gaskiya yana yawa ce kai wani ce kaji sabon magana ko ba sabon magana bace in baka yarda ba dole bane ka dauka ina fata an fahimce ni yana da kyau dalili ake bukata babu dalilin da ake cewa amma in kai ka nace ka doge sai kai to ba za a yi hana ka ba amma ka san baka da dalili bakin ta kenan in ko kace akwai dalili kawo shi ka inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta alqur'ani ce sura Allahu alazim kawo inda wani sahabi ya aikata babu shikenan خلاص in kuma kace dole sai kai sai mu ce a'a addinin musulunci ba hoda ne ake yi ba ba dan da muce ake yi dalili da hujja ake basuwa ba dole bane ka dauka Allah shine ke bada lada Allah shi adda aljanna Allah shi adda wuta bakin aikin malamai da munzanni su isar da sakon Allah kuma su isar Allah ya gane da mu gaskiya inna awwala baitin wudi'a lin-nas
inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan
shiga cikin waɗannan ayoyi abinda nake so in faɗakar akan aya da ta gabata shine cewa an ce Isra'ilu ya haramta makan shi ba a kawo ma harrama Isra'ilu ala nafsi akwai wasu riwayoyi da suke nuna cewa annabi Yaqub ya yi fama ne da ciwo amma ba riwayoyi cikin hadisi ba kamar waɗanda riwayoyin da ke ruwaitowa daga Isra'iliyat ko daga waɗanda sahabbai suka karba daga bani Isra'ila cewa ya yi ciwon kafa wato irqun nasa akwai jijiya da a cikin kafar mutum to ciwon sai ya fama da wannan ciwo to da yawa fama da wannan ciwo sai ya dauki alkawari ga Allah zai haramta maka shi mafi abin da yafi bukata a rayuwa tai in Allah ya bashi lafiya sai ko Allah ya bashi lafiya sai zaman to kenan baya cin naman raƙumi domin shine yafi bukata a rayuwarsa ina fata an fahimci to shi yasa malamai suka yi sabani shin ya halatta mutum ya haramta ma kai nayi abu kai tsaye wanda Allah ya halatta mai in ya halatta gare shi to shi mukaddarta tunda Allah ya tabbatar da shi akan hakan ga babu matsala ko ba haka ba to amma mu a cikin musulunci ya halatta ga ko annabi ya haramta wani abu an ce mai la ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim sai malamai suka ce in mutum ya haramta ma kai nayi abu yana da siga guda biyu idan ya zamanto abin nan wanda akwai waɗansu abubuwa waɗanda aka kambacin shi cikin shari'ar musulunci to ya halatta amma in ya zamanto wannan abin bai da madadi kuma dole ne gare shi to bai halatta ba yanzu misali mutum ya ce ya haramta ma kai nayi cin banana خلاص mun san banana ko ita ce a Najeriya ake ce ma ayaba to ban cin banana babu mangoro ko babu akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai lemu to kaga wannan cewa da ya haramta maka ne babu matsala domin mi domin yana iya rayuwa bai ci banana ba amma in mutum ce na haramta maka ina ci da sha da haram na idan ma bai ce sha ba to wannan haramcin bai yi ba shi yasa idan zaka haramta to ya zama to abu ne wanda kana iya yin rayuwa ba tare da shi ba kamar mutum zai ce na haramta maka ina bazan auri mata na gari kaza ba yana yiwa tunda gari garuruwa cikin duniya suna da yawa amma mutum ce kai ni na haramta maka ina matan duniya wannan tahrimin bai ba ya zama to ba sai ina fata kun fice ni sai Allah ce inna awwala baitin haqiqa awwala baitin daki na farko albaytu da larabci ana nuhin daki ko kuma albayt ana nuhin mi ana nuhin gida muyin mun ce albaytu ba nuhin gida amma mafi yawanci a cikin alqur'ani ma in yazo wani lokaci yana nufin daki falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf inna awwala baitin haqiqa daki na farko wudi'a lin-nasi wanda an ka sanya shi ga mutane ya zamanto ibada ko kuma wuri ne na ibada lalladhi bi bakka haqiqa wanda yake na can a bakka hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim abu dharr al-ghifari Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'altu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an awwali baitin ko an awwali masjid na tambayi shi wani masallaci ne aka fara yi wuri na ibada ga Allah a doron kasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-masjid al-haram kidan masallaci mai alfarma shi ne Kaaba قلت ثم اي نتي سنن وني وري كما سنن منذ الله سبحانه المسجد الاقصى مسجد الاقصى شي دي مسلاتي زوندا قصا فلسطين انا انا ركتي دي اسرائيل قلت كم بينهما سنن تنبيا شكرا دوا اتسكانكانين سو جنا وانتن دا وانتن منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي 40 عاما شكرا 40 تسكانين وانتن دا وانتن شكرا 40 to da aka ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi wani da yaji larabci indai larabci kawai zaka fassara wannan ayar shi sai ka ce awwalu baitin daki na gida na farko wanda anka fara ginawa kenan kamar annabi adamu gidan da ya fara yi lokacin da zai safka ba haka ake nufi ba gida na farko domin ibada don ka gane amma in ka dauka kana jin larabci inna awwala baitin wudi'a lin-nasi sai ka ce kenan Ka'aba ma annabi adamu cikin ta nayi kwana a'a gida na farko wanda anka fara yi ko daki na farko don ibada lallazi bi bakka Allah ya kara ta'kidin khabar inna kaga harfu tawkidi ta awwala baitin wudi'a lin-nasi yana yace wa allazi bi bakka sai ce lallazi ya kara ta'kidin shi lallazi bi bakka malaman nahwu suna kiranta allamul muzahlaqa hiya lamul ibtida'i amma da inna ta shiga sai ta zamanto lamul muzahlaqa ta koma cikin khabar haqiqa wanda yake na a bakka bakka wani gari ne a bakka makka to dan bi an kira ta bakka kaga mu dai makka mun ka sani Niger dai ban taba jin mai cewa bakka ba ko ka taba jin mai cewa bakka zamu tahiya bakka kaje wani alhaji ya ce zamu bakka to kuma makka a sunanta to me yasa muke ce mata makka alhaji ko Allah ya ce bakka me ye dalili tana da sunaye da dama akwai wani malami ma ina ganin yayi littafi kan sunayen makka da sunayen madina kowace ya kawo mata sunayenta ana ce mata Madinatul Munawwara ana ce mata Taiba ana ce mata kaza ana ce mata kaza Makka kuma ya kawo sunayenta waɗanda suka zo cikin Alkur'ani da waɗanda suka zo cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a ana kiranta Makka ya zo a cikin suratul Fath wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata min ba'di an asfarakum alayhi to dan kuma an kiraita bakka me yasa aka kirata bakka li annaha tabukku a'naqal jababira domin tana karya tana tarwatsa wuyan masu girman kan da sun ka tunkaro ta don su yi banna a cikin ta da ka tunkari makka zaka yi banna Allah shi da halaka ka wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiquhu min adhabin alim ka kalli qissa ta Abraha wanda yazo ya kai makka hari amul fil lok shekara da an kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mi Allah ya dashi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul tabukku tana karya wuyan su da haka shi yasa an kasance ya mata suna bakka in kaje ne ya ce zan je bakka yayi daidai in ya ce zan je makka yayi daidai amma kakka zo ka rinka cewa bakka don dai a jaka kawai ka zama mutane aya kun san akwai wanda ka son shi abu wanda ba a sani ba don dai in an taba shi hija aya mubarakan, wannan ɗakin yana da albarka. An fahimce ni, yana tattare da albarka mai yawa, wa hudan kuma shiriya ne lil alamin, ga mutanen duniya gaba ɗaya, ga salikai. Fihi ayatun bayyinatun, a cikin wannan gurin akwai ayoyi bayyananu, daga cikin su akwai maqamu Ibrahim. Maqamu Ibrahim sai ya zamanto wato badlul ba'd min al kulli, domin da anka ce akwai ayatun bayyinatun, ayoyi bayyananni, hujjoji bayyananni na nuna cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ya cancanta a bauta mishi, to sai anka ce maqamu Ibrahim, daga cikin su kuma akwai maqamu Ibrahim, wanda har yanzu yana nan wannan maqamu Ibrahim, shine dutsin da annabi Ibrahim ya taka lokacin da yake gina Ka'aba. Sai Allah subhanahu wataala sa alama ta tafin cinan annabi Ibrahim ya tabbata akan wannan dutse ko yau ka tashi, mu ma da mun ka zo mun dan leka mun gano inda annabi Ibrahim ya taka, yana nan cinan shi sunan shine kuke gani mutane sun an sanya mishi wanda abu ne abu kusan Ka'aba, rigawa za kai kallo, amma mutane in sun ka zo wani sai ya ɗebe riga ta sai ya runguma, police suna kokarin su jahike shi, suna cewa sai ya rungume wannan kurin. Wannan alamomi ne, ka kalla dai anka ce ba cewa an kai ka runguma ba. Ka'aba in ba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake taba ba, ar-ruknul yamani, zaka ga wasu in sun ka zo Ka'aba ko ina rungumar ta suka yi, so shafa suna yawo suna bi. Wata rana muna sallah bakin harami, wata mata balaraba ce ana kokarin za a ta da sallar maghriba, ita ko ta zo bata taba Ka'aba ba, su ko wasu ce musu akai in ka tahi Makka baka taba Ka'aba baka dawo babu hajjin ka. Sai da tabbar police sai hankalin su ya dauko, ashe akwai police guda yana ganin ta, ta zaburo da gudu ta ce za ta tabi an ka kare, kuma ba za su tabi mata ba, ta kama ta yinan ta yinan ta yinan ka iya gare ba sai abin ga, sai ce mata ta wuce, ta zo ta yi haka ta dawa ta yi haka ta yi haka ta ji dadi, yace mata kin kare, ta ce wace to bismillah. Shi kuma maqamu Ibrahim yana nan, an sanya shi cikin wani madubi, in ka zo sai ka duba ka gani ga alamomin inda ya taka nan lokacin da yake gina Ka'aba, har yanzu bai lalace ba, don Allah ya bar alama ta mutane na gari. Shi yasa in kai ma Allah aiki ba kai na zaka yada sunan ka ba, Allah shine zai yada sunan ka. Waɗannan abubuwan da ya bari yayi don Allah, matar shi inda ta yi Safa da Marwa, gashi nan har yanzu duniya tana Safa da Marwa, rijiyar da dan shi ya sha annabi Isma'il, har yanzu rijiyar Zamzam tana nan, ita ce mutanen duniya suke sha. Kai ka taba ganin rijiyar da mutum miliyan biyu su je aikin hajji kuma kowa ya sha dubban shekaru? Wannan ya isa nuna maka cewa wannan wato lalle tabbas wannan abin hakika daga wajen Allah subhanahu wataala yake. Ruwan Zamzam ba yadda za a yi su ita daga cikin haram, shugaban kasar Saudiya an yi famfo a kai mai ruwa gida nai saboda in zai shan Zamzam ya kunna, sun ki zuwa anyi a fita da su daga cikin Makka ba su fita, in ka ga famfo ka kunna sun zo, to ruwan nan daga rijiyar nan ce ta wato ta masallaci, daga bakin masallacin nan sai dai a dauka cikin bido a kai. In ka ga ruwan Zamzam Madina cikin mota citern aka dauka tanki aka je aka kai su, ko shugaban kasar Makka an yi mai wai shi bai son ya zo, kawai sun shiga shi buda su zo, an ka ce mai a'a ba zai yiwa ba. To wannan rijiyar tana nan har yanzu ana sha kenan, wanda ya nuna maka cewa ayatun bayyinat, da ka zo wannan guri kana ganin hakika tabbas aikin haji, zaka ga alamun tabbas wannan aiki ne na Allah, ba aiki ne na wasa ba. Wa man dakhalahu kana amina, Allah ya ce duk wanda ya shiga cikin shi nan ya zama tozance ne akan harami, kana aminan ya kasance amintacce. Ina fata an fahimce ni. Wannan kuma tun kahin lokacin jahiliya sun kasance suna girmama wannan daki, ina fatan kun fahimce ni. Amma nan da anka ce wa man dakhalahu kana amina, duk wanda ya shiga cikin harami yana cikin aminci, malamai nan suka ce sighatul khabar urida biha al insha, labari ake basuwa amma umurni ne aka yi muna. Ka san in anka baka labari ba dashi da saka aiki ba ko, to cikin Qur'ani akwai lokacin da labari ake baka amma umurtaka ne ake yi. Don in mun ka fassara aya wa man dakhalahu, duk wanda ya shige shi kana aminan, ya kasance na cikin aminci, kenan ba yadda za a yi in labari Allah ya bamu ba a samu sabani cikin labarin Allah, ko ana samun kuskure. To alhali ko muna ganin matsalolin da suke faruwa, in ka karanta tarihi na musulunci zaka ga larabawa sun kasance suna yankin yaƙi-yaƙi, a yanzu nan ma akwai matsaloli na rashin aminci, zaka ga ana mutane barna a cikin haramin Makka, ko baka ba? Sai mutum ya sai aikin haji da kwagiri ne sai a jayi, wani da ya sai da aikin haji ya aje kwagiri ne sun ka jayi, ko da ya duba bai ga kwagiri ba sai haukaci ya ce my money my money my money, kaga babu aminci. Ko ku cikin Makka akwai barayi ko babu? Akwai ƴan daudu ko babu? Akwai mashayagi a cikin garin Makka? shekara biyu da suka wuce sai da aka kai mu wani gida hari ashe gida ne na mutane masu shan burkutu ko san duka waɗanda ga shan burkutu ko ɗan Afrika na sai su like kawai a gyara musu burkutu suna sha sai da aka gaya musu wato ƴan sanda na Saudiya suka je suka haihu ta saman gidan saura suka tumanyo suka kakkare saura aka kakkaba su da haka da Allah cewa man dakhalahu kana aminan ba yana nufin ba da ka shiga cikin makka ka zamanto amintacce ba abinda zai samu ka a'a duk mutumin da ya shiga cikin wannan gurin to ku bashi aminci shine abinda ake nufi amma in ba haka nan ba to sai mu ce in ka shiga makka duk abinda kai ba abinda zai samu ka sai ka hau duci sai ka tumayo baka mutuwa daga an kawo kana cikin jirgi ka shigo garin makka to Allah ya ce wa man dakhalahu kana aminan sai ka tumayo ko babu fara babu abinda za a yi tunda Allah ya bada labari a'a ana nufin duk wanda ya shiga ku bashi aminci haraman aminan Allah ya kire shi kana shiga cikin wannan wuri zaka samu aminci ko lokacin jahiliya sun kasance mutun zai ga wanda ya kashe mahaifi nai mahaifin shi amma in sun ka hadu haramin makka bai taba shi sai dai in sun fita saboda girmama wannan wuri amma mu kuma yanzu ina girmama wa take za ka ga M49 can suka tahiya karuwai can suka tahiya maciya amana can suka tahiya masu yankan aljihu makka suka tahiya ka rasa inda zaka sabon Allah ba amilaka ba barasha ba va France ba sai inda dakin Allah subhanahu wataala yake shi yasa malamai ma har suka yi sabani shin hukuncin shari'a in ya kama mutum wanda za a yi mai hukunci shin ana mai hukuncin ko ba za a yi mai ba saboda wannan aya kadibi girmama al'amarin Allah Allah yace in mutun ya kashe aimi a kashe shi ko ba haka ba amma sai malamai suka yi sabani shin mutumin da ya kashe mutun cikin harami za a kashe shi a cikin haramin nan a tsaida mai haddi koko za a fita da shi garin Jidda ko wani wuri saboda Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shige shi yana da aminci ma'ana ku musulmi mai imani in dai an kai garin Makka a ba mutum aminci in ya shiga bai dace a taba shi ba suka ce to hatta da waɗannan adilla waɗanda suka ce ana kisasi to kada a yi a cikin garin Makka waɗansu malamai suka ce a'a na ana magana ne ga wanda bai aikata ba amma wanda ya aikata ai tunda Allah ba da izinin aka kashe shi ai magana ta kare wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wanga ku bil haqq la shi kina aka kashe shi Allah ya gane da mu walillahi haqiqa ga Allah alan nasi akan mutane hajjul baiti ko kuma hajjul baiti qira'o'i ne guda biyu in kana karantawa da riwaya ta Hafsa an Asim ko riwaya ta Hamza ko riwaya ta Kisa'i ko ta Khalaf ko ta Abu Ja'far sun karanta hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila in kana karantawa da Qalun ko da Warsh ko da qira'a ta Ibn Kathir da sauran qira'o'in sai ka karanta walillahi alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila kaga wannan kalmar mu da hajji da muke cewa wanda yazo baka alhaji amma baka ji mutum ya cewa hajju amma ya halatta dubi alqur'ani ya tabbatar da shi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila duk wanda ya samu ikon zuwa wajen ya samu hanya ko ya samu gurgudun abinda zai kai shi a garin Makka yana da damar da zai je ya aikin haji ziyarci wannan dakin Allah wa man kafara duk wanda ya kafirta fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin haqiqa Allah ya wada su daga bayinsa malamai suka ce cikin wannan aya akwai abubuwan da suke kwadaitar da mu su nuna wajibcin haji na farko an ce walillahi Allah ya kebance shi gare shi ya zamanto ibada ina fata an fahimce ni alan nasi abun da ya kara wajabta shi akan mutane da an ce abu yana akan ka ya zan mi ya zan wajibi gare ka wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf sannan kuma an ka ce wa man kafara kaga ko inda abin nan ba babba bane bai zamanto daga cikin shikashikan musulunci ba bai zamanto abin da in ka bar shi ba ka aikata ka ba ina ba za a ce wa man kafara ba duk wanda bai aikin haji ba shine ake da man kafara shi yasa waɗansu waɗanda ba su san ba alqur'ani ba ko ko irin mu'tazila da khawarij sai su ce duk mutumin da bai aikin haji ba ya kafirta ga an ce wa man kafara duk wanda bai aikin haji ba a'a wannan tsoratarwa ne kufrun duna kufr amma malamai suka ce ana kyale irin waɗannan soshi saboda a bar mutane wani da haji an ce duk wanda bai aikin haji ba kafin sai ce to bari ka gani mu zabura saboda akwai wannan sunanan ridif sun yi zama su basu aikin haji mutun ya kai wasu mutane ya kai mutun goma makka amma shi bai zo haji ba ya kai mutun 20 makka bai zuwa makka ya zamna yana da hali bai son ya daga yaje aikin haji to me kake cikin duniya kuma wallahi abin mamaki ba wai mutanen da an Niger ba ko mutanen Nigeria ko mutanen Africa cikin mutanen garin Makka zaka iske mutane masu shekara 50 a Makka an ka haife su kuma ba su aikin haji ba wallahi in mutun ya rayu wannan gari zai ga abubuwa da mamaki masu shekara 50 garin Makka an ka haife su amma ba su taba aikin haji ba kullum aka tambaye su sai ce kai maza zuwa gaba insha Allah za mu
sai ka rayu in ka rayu a wannan wuri zaka abin mamaki shekara 50-50 to kaga wadannan inda zamu dauki fassara ta wadannan mu ce wanka faradud sai ta daga cikin addinin musulunci amma lalle akwai tsoratarwa abinda ake nufi ana son mutane su gane cewa lalle an gina musulunci akan abubuwa guda biyar kamar da zo cikin hadisi na ibnu umar wa hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila kai kace baka zuwa makka me dalili kuma hajji fardu aini ne kowa wanda ya samu iko ya zan wajibi akan shi shi ko fardu aini sai ka gabatar da kanka sannan ka gabatar da wani shikashikan musuluncin ka busu cika ba kana cika na wani yanzu muku al'adar mu Afrika menene in ka samu kuɗi sai ka biya ma mahaifiyarka shekara in ta taho sai ka biya ma mahaifinka sannan kai ka taimaka a'a kai ne ya kamata ka fara zuwa domin sai addu'u fardu aini ne a kanka sannan ka biya musu wani sai ya ce a'a kai mallam mu mun ga an saba yi ko an saba yi kuskure na wani kuma shi ce a'a tsohon nan ya tsufa ta yi shirge ni tsohon nan za ta rige ni yana yiwa kai za ka rige su ina fata fahimci ne don haka kuskure ne mutum ya biya ma mahaifa ne shi bai ji ba shi ya kamata ya fara zuwa koko ya biya musu su duka gaba ɗaya su tai tare ina fata fahimci ne فإن الله غني عن العالمين sannan kuma da Allah ce ya wadatu daga bayi wannan ya nuna cewa abin in baka yi ba kanka ne kai ba kuma ya nuna wajibci ne ga mutum yayi aikin haji dole amma masu biyar su shubuha wadansu sai suka ce Allah ya ce dukkan mutane suna isu haji me dalilin ku sun ka ce walillahi ala nas kuma ala nas ba annas menene annas mutane sun kace da yahudawa da kristoci duk abu da musu wakka su je su yi aikin haji ina fata an fahimce ni amma sun manta da Allah ya ce manistata'a ilayhi sabila wanda ya samu ikon zuwa kuma iko yana yiwa iko ta hanyar dukiya yana yiwa iko ta hanyar aqida shi yasa Ahmad Didat wannan babban krista wanda ya musulunta ya koma yana musulunci aiki dan kasa Africa DC Africa ta kudu ya je America ya tattauna da manyan kristoci shugaban kristocin America James Wagner sun tattauna an kawo dalilai sai James Wagner ya ce mu mun baka dama ka shigo kasan mu ni ko kai min izini in tafi makka yace lokacin sai Ahmad Didat ya ce mishi lokacin da zan zo kasar ku sai da nabi dokokin ku kuna da visa sai an je ambassade da America kuna da kaza sai da ni cika sharuɗin ku sannan shigo kasar ku yace ita ko makka in kana son ka shige ta akwai sharadi guda zamu baka dokoki kace la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba bai fada ba kaga ko bai samu visa ba ina fata kun fahimta Allah ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insha inna allaha alimul hakim da haka kada ka ce zaka dauki aya guda kai fassara in kai haka banda zaki cikin alqur'ani dole ka tsaya ka kwantar da hankalinka kai bincike in malami ne in kuma ba malami kake ba dole ka kusanci malamai amma in ka dauki aya guda ka tafi da ita sai kai tabanna shi yasa kuke ganin mutane suna ta dauka ayoyi ko su fassara su da larabci tsagoron sa ko su fassara aya guda ba su san akwai wata aya ba wadda take da alaka da ita sai su je su afka banna ba dan komai ba don son shugabanci don son su shahara don son a san su don son su nuna taurin kansu sai mutum ya dauki aya guda ce da ita zai aiki in ka dauki aya guda kace zaka aiki da ita ko tsagoron larabci ba za ka cimma abin da ake bukata ba sahabbai larabawa ne suna jin larabci amma da aka aiko annabi akwai ayoyin da basu gane ba sai da su ka tambaye shi musu bayani to kai kuwa shikenan sai ka zabura kace ka sa alqur'ani wallahi ai karatu sai Allah ce kul ya ahlal kitab
kul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayati llahi wallahu shahidun ala ma ta'malun kul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabili llahi man amana tabghuna iwajan wa antum shuhada بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
waɗannan ayoyin da muka karanta na aikin haji kamar sun zamanto i'tiraz ne an yi magana da ahlul kitab an kawo musu dalilai sannan aka zo aka bayyana wato daga cikin sha'air diniya waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya faranta akan musulmi aikin haji Allah subhanahu wata'ala ya sanya hikmomi da dama a cikin sa na farko shine taron da duk duniya babu irin shi ina fata an fahimce ni wani na yace a akwai taron da aka yi wanda ya kai na aikin haji ina shike duk duniya kamin taron da aka aikin na haji babu yana tuna maka da ranar tashin alkiyama kowa yanzu akan mutum cikin kabari da me yake kai shi likkahuri ko to inda ana tashi da likkahuri kowa da likkahuri zai tashi sannan kuma mutane sun tashi suna talbiya suna karba ma Allah subhanahu wataala sannan taron haji ya mai da kowa ba ba ka gane mai arziki ba gane wanda bai da arziki sannan kowa akai in ka sai aikin haji sai an taka cinanka wallahi komi matsayinka sai an taka cinanka kuma baka da idan da zaka magana a aikin haji kwarai ko ya maka ka gani ana tawafi shugaban kasar Saudiya na yanzu Malik Salman lokacin da aka nada shi a matsayin shugaba ya je zai yi umra da yazo a Kaaba sojoji an tattare guard presidential masu jin kansu waɗanda su suna ganin take in za a yi musu take na sauran kasashe in an ce musu su bari don Allah kamar an bace su da haka suke jiko da aka zo an ka tattare za a shiga masallaci a hahana mutane sai yayi tawafi yace ina yace musu wannan wuri yafi karfin wani mutum yazo ya rura shi a wata tsaya gaban Allah yace guard presidential masu tsaron shugaban kasa su koma su tsare iyakokin masallaci kofa wanda zai shiga in mutum yana da wani makami a tare amma shi kadai zai shiga yayin tawafi ya shiga ya taka ya shiga cikin mutane yayi tawafi lokacin yana sabo mutane ba su ma san shi sosai ba sai shi kai ga shugaban kasa shine assalamu alaikum shugaban kasa ne eh ni ne ana tawafi yayi tawafi ya kare yaje fita mu ko yanzu cikin masallaci sai an nuna mana wanga kaza ne wannan ba kaza ne kiji da kai inda yake da iyawa ko ba haka nan bane amma yana da arziki yana da mulki yana da komai amma gaban Allah sai ya kankan da kai ba mutanen mu ba wanda mutun yana nucewa shi wata tsiya ne sai kaga shugaban kasa in ya tsaye can munan kasashen mu sai an bashi sojojin da za su tsare shi bawan Allah shi kadai da ya tsawafi kuma da shugaban kasa America Obama Barack Obama ya je wajen yi mishi ta'aziyya ta yaya ne wan shi da ya mutu Malik Abdullah an zo daidai lokacin sallar asar yayi suko akwai wani mutum wanda abayan sarki duk lokacin sallah in yayi komi sarki yake sai ya gaya mishi Obama na sab kowa sai yazo ya taba sarki ya ce mishi hana waqtus salah lokacin sallah yayi sai ya ce ma Obama a cikin addini mu in lokacin sallah ya ana yin sallah kai sai bai tsama yayi magana da shi sai ya rabi masallaci shugaban kasar America aka tsaida shi can cikin airport yan jarida na duniya suna cewa ga shugaban kasar America an tsaida shi yana jira shi kuma Malik Salman yaje yayi arwallahi sallar asar sannan ya dawo sun ka tafi fada min wani shugaban kasa naga irin yau hakan ga mu har roƙon Allah sai Obama shi kire su suna roƙon Allah Obama kire su America a dai kai su America su ji kai kana iya barin sallah saboda wani minister ko wani mai kuɗi baka iyawa sai dai kai asara sallah azhar da la'as ko ma takka ta so sai ta shagaltar da kai baka yin sallah in ta ce ma ga abin da nika so babu to ka bari ka shiga aiki saboda matakka azhar la'asar magriba isha duk baka yi sai ka ga dama ko ba haka nan bane amma gashi shugaban kasar America bai ga girma ne ba ya ga girma Allah ya ji sallallahu alaihi wasallam mu ko yau ba shugaban kasar America ba dala 100 ko jika inda ka san kana samu jikabi zaka bar sallah ina fata an fahimce ni don haka tsoron Allah ne kuma taro ne wanda yake hada al'umma yana nuna muna al'umma musulmi ya kamata mu hada kanmu duk musulmin duniya ja da baki da waye duk dan adam wanda baka taba gani ba a Makka zaka gan shi yana nuna ma al'umma musulmi al'umma ce guda alqibla guda gare mu Allah ya bamu amma akwai abubuwa na son rai da abubuwa na bambanci da abubuwa na zalunci su ne suka zo suka rarraba mu Allah ya shirye da mu sai Allah ce kul kace ya ahlul kitab ya kuma abu talittafi lima takfuruna bi ayati Allah dan me kuke kafirce ma ayoyin Allah wallahu shahidun ala ma ta'malun kuma kun san Allah masani na game da abin da kuke aikatawa in dai hakka san Allah yana ganin abin da kake aikatawa dan me kake bijire ma Allah qul ya ahlul kitab kace ya kuma abu talittafi lima tasudduna an sabilillah dan me kuke kange mutane daga hanyar Allah man amana wanda yayi imani kinan ta sudduna man amana kuke kange wanda yayi imani da Allah kuna son shi karkace tabghunaha iwajan kuna neman hanya Allah ta karkace shi yasa suke zuba kudin su suke kokarin yada tarbiya mummuna don dai su kafirtar da mu kaga nan sai suka hada lifi laifi guda biyu su kafaru bi ayatillah wa saddu an sabilillah sun kafirce ma ayoyin Allah kuma sun yi kokarin kange mutane daga hanyar Allah kaga laifin double ne ko double inji yan Najeriya double in kafirce wa mutun yayi laifin shi daban in kuma ya kafirce kuma ya kange mutane daga haikin Allah kuma laifin shi daban fir'auna laifi biyu gare ya kafirce sannan kuma ya kange mutane daga haƙƙin addinin Allah shi yasa Allah ce fa ma amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahu sannan kuma Allah ce alladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun alladhina kafaru wadanda suka kafirta wa saddu an sabilillah suka kange mutane daga hanyar Allah zidnahum azaban zamu kara musu narko na azaba fawqa al'azabi akan wata azaba bima kanu yufsidun saboda bannar da sun kasance suna aikatawa sun kafirce kuma sun kafirce Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu wa antum shuhada kuma kuna shaida aikin da kuke yi ba aiki ne na gaskiya ba kuna shaida cewa aikin da kuke yi banna ce kun san ba akan gaskiya kuke ba kuma kuna ci abin mamaki ka san baka da gaskiya ka murji idanu ka yatsa kace kai a da gaskiya wa mallahu bigafilin amma ta'malun Allah bai kasance ba mai rafkana game da abin da kuke aikatawa ina ganin ƴan uwa lokaci ya matso abin da nan ya kamata mu dakanta abin da mun ka faɗa ya zama tole dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi الله وبركاته
يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله
سنحطم قيد ما فينا وندك حصون أعالينا ونزمجر وسط أعادينا